gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25/31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yemen na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da rediyon amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu a Alpha Radio. Za kuma a iya jin mu ta hanyar yanar gizo wato voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Muhammad Hafiz Baballe
tare da ni Zahra Aminu Fage.
A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, inda yau ba 31 ga watan Yuli na shekarar 2019 za ku ji ci gaban tattaunawa akan rikice-rikicen yan shiya da ake ciki har yanzu. A ranar Juma'a da ta gabata ne wata kotu a Najeriya ta ayyana kungiyar IMN a matsayin kungiyar 'yan ta'adda.
IMN ne shi na ruwan su shi a wanda yake shi a ba abin da shafe shi dai ba ya shiga cikin wannan kungiya ba, amma akwai sunyi da yawa waɗanda suke shi a ne kuma gudanar da harkokin ba kasar mu ba tare da tsangwama ko wani matsala.
Fiskaji wannan batu kun kasan tun a shekarar 2015 ne gwamnatin shugaba Buhari ta tsare shugaban yan shi'a wato zazzaki, magoya bayan sa kuma sun yi ta shigar da ƙara akan a sako shi. Hakan ya janyo tashin hankali a wurare daban-daban kamar a birnin tarayya Abuja, inda ya zama ajalin wani babban jami'in yan sanda da su kansu magoya bayan yan shi'a.
Kwarai ku haka ne. Sannan a wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya hada mana rahoto inda za ku ji abinda gwamnati ke cewa da su kansu 'yan kungiyar ta IMN da kuma yaya masana ke kallon wannan hukunci da kotu ta yanke.
Shugaba Muhammadu Buhari ta bakin kakakinsa Malam Garba Shehu ya ce ba shi'a ne fa aka haramta ba, a kungiyar nan ta IMN ta Sheikh Ibrahim Yakubu Izazaki ita ce ko aka haramta.
IMN ne shi'a na ruwan su shi'a wanda yake shi'a ba abin da shafe shi dai ba ya shiga cikin wannan kungiya ba, amma akwai sunyi da yawa waɗanda suke shi a ne kuma gudanar da harkokin ba kasar mu ba tare da tsangwama ko wani matsala wannan abu bai shafe su ba.
Kamar me dokar ke nufi yanzu?
Doka ce ta haramta wannan kungiya ta IMN wadda take ƙarƙashin shekarun zazzaki, domin gwamnati tana ganin wannan kungiya ta zama barazana ga zaman lafiya da tsaro na ƙasa. A ƙarƙashin doka gwamnati tana da iko ta haramta duk wani kungiya idan ta zama tana da wannan barazana ga ƙasa. Al'umma kamar yadda aka gani gwamnati ta ce ta ba da shaida rashe-rashen rayuka, rashe-rashen dukiya, rayuwa ayyuka na farko kula na soja na 'yan sanda da suka zuwa kungiyar. Saboda haka asara ake yi wadda gwamnati take ganin ta hanyar da za a yi maganin wannan rashe-rashe da ake yi.
Game da batun sulhu kuwa, kakakin na shugaban ƙasa ya ce tunima gwamnati ta bude kofar sulhu.
Gwamnati da ma ta ce ta rufe kofa akan tattauna da makamu wata lahaba. A ko satin da ya wuce akwai talawa da muka bayar inda aka nuna cewa wannan zanga-zanga da ake da kashe-kashe da gabar na ta isa haka. Wannan ba ita ce maganin wannan matsala da suke da ita ba. Su zo a tattauna. Wannan lokaci suke da su da abu. Batun mu shi ne wataƙila an kai shawara sun ga akwai nasara ko riba.
To sai dai ku a martanin ta maida kungiyar ta IMN ta bakin kakakin ta Malam Ibrahim Musa ta ce falabudu za ta ɗau mataki kan wannan umarni da kotu ta bayar gwamnatin Najeriya kan kungiyar ta su.
Malamai da lauyoyi na harkar musulunci suna nazarin martanin da ya kamata su mayar, illa dai abinda muka fahimta kawai shi ne wato ita gwamnatin tarayya ba da gaske take yi ba na neman ganin cewa an sulhunta wannan al'amari ba tare da an ci gaba da zubar da rayukan jama'a ba. Babu gaira babu dalili. Mu haƙƙinmu muke nema da aka danne mana. Kotu ta sallami jagoranmu Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki, gwamnati ta ƙi ta bi wannan umarni ɗin, ta shigo da wani shari'a na bogi domin ta ci gaba da tsare shi. To shine muke nuna wa jama'a cewa an zalunce mu kuma ya kamata a daina zaluntar mu hakanan. kuma wannan akan shi muke za mu ci gaba da shi in Allah yarda.
Masana hakan shari'a tuni masu kaso a fashin bage kan wannan dambarwa da ke tsakanin bangarorin biyu. Barista Bello Ibrahim Jahun, malami ne a tsangar koyon aikin shari'a a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, ya ko bayyana makomar wannan umarni a bagen shari'a.
Idan kai la'akari da sunan ita IMN, za ga cewa suna ce nata na kanta a matsayin kungiyar musulunci a Najeriya. Shi kuma maganan addinin Islama magana ne wanda ya fi karfin a ce kungiya ce ke da shi. Abinda nake nufi imani da kasantuwan yan Shi'a a matsayin su na musulmi, wannan oda bata ma ambace shi a matsayin cewa su ta haramta ba. To sai in ka kalli odan zaka gani cewa ita wannan kotu na Federal High Court da kuma irin hukuncin da ta bayar na oda cewa ta haramta IMN baya daga cikin huruminta, ba abu ne wanda kotu ne ya kamata ta yi ba. Ai, akwai doka da ta haramta Boko Haram da wasu ungiyoyi na duniya wanda ake tsammanin cewa sun shafi Najeriya. In kaga dokar za ka gane cewa majalisar dokoki ta ƙasa baki ɗaya ita ke da ikon yin doka don haramta wani kungiya ko wani aiki ko wani ɗabi'a a cikin ƙasar Najeriya.
Kungiyar kare haƙƙin bani adama irin su Amnesty Safar Group na ganin ma hawa teburin solo a matsayin mafita ga wannan dambarwa da ke tsakanin bangarori biyu. Malam Musa Jeka na kwacin shugabannin kungiyar.
To, mu yanda muke gani game da wannan doka na ita kotun Najeriya wanda ta bada akan maganan kungiyar yan Shi'a cewa ba haramtacciyar kungiya ne, mu muna kallon ya kamata ne a samu kujerar sulhu a zauna, saboda muna gudun abin da ya faru a Maiduguri ya zo kuma ya faru kuma a ƙasan gabaki ɗaya. To, amma duk abin da zai zamanto kuma akwai kashe al'umma ko kuma akwai kashe su jami'an tsaro ko akwai kashe su yan Shi'a ɗin, muna gani ya kamata gwamnati ta zauna tare da su a yi sulhu, kowanne ya faɗa abin da yake ganin inda aka yi mashi ba daidai ba, domin a zauna lafiya. So, muna gani idan aka yi haka za a samu zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali.
To, masu sauraro, ga ci gaban tattaunawar da wakilin sashen Hausa Nasiru Adam El Hikaya ya yi mana da lauyoyi a zauren muhawarar yau da gobe wanda kuka fara ji a makon jiya.
Muhammad Ibrahim Gamawa, kusan za a ce akwai wata muhawara ma da na ga tana yawo ta banda shi maganan Malam Ibrahim El Zazzaki an kawo. Kamar wannan tambayar ma mun kawo maganar shi sambo da suki wanda hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ce ta yake ta kurfanar da shi gaban kotu. Sannan sai wasu ke kawo shi ma dan rajin kare muradun Biafra, wato raba ƙasa, Nnamdi Kanu, shi kuma an sake shi. A wajen ku ya kuke ɗaukar waɗannan lamura? Wasu na cewa in dai za a sake Nnamdi Kanu, to ai duk kusan zargin da ake wa sauran waɗannan mutanen ma duk iri ɗaya ne, ya dace su ma sauran duk a sake su.
Mu gidajenmu da wajajen bautanmu aka je aka auka mana da sunan mun tsare ma shugaban sojoji hanya akan wannan aka abin ɗanmu, har aka je har yanzu nan da ake zargin Malam Zakzaki ba a zarge shi da ya tsare ma tawagar shugaban sojoji hanya ba. So, mu muna ga wannan abu ne na siyasa, wannan abu bambanci ne da ake nuna ma yan Shi'a na duniya, kamar yadda a duk wata ƙasa da yan Shi'a take suke, in ba yan Shi'an ke da ƙarfin da ba za a iya musu wani abu ba, to ana yi musu wani alama.
To, muna magana ma kan dokokin Najeriya ne, watakila kafin mu haura wasu ƙasashe. Yusuf Salo mutum biyu, duba mana wannan lamarin mana a shari'ance. Misali, idan tunda yanzu wannan magana tana duka maganganun ina jin suna gaban kotu kuma ana ci gaba da shari'a, wannan hukumar EFCC ce ta shigar da wannan shari'a ta samba da suke, wannan kuma za a iya cewa jami'an tsaro suke rike da shi Malam Ibrahim El Zazzaki, sannan shi kuma shi ma Nnamdi Kanu gwamnatin Najeriya ta sa aka kama shi. Ya waɗannan shari'u suke da bambanci da juna?
Kaman ka duba bangaren shari'ar shi wato sambo da suki, ana maganan cin hanci da rashawa ne da kuma wato sakaci gurin tsaro a ƙasa, kasancewansa na mai ba da shawara a bangaren tsaro a lokacin da ya rike mukami. So sannan kuma akwai dukiyoyi kasa da yawa wanda ya salwanta a ƙarƙashin gudanarwarsa a wannan lokaci, kamar yadda ake zargi, da cewa har zuwa yanzu ba a tabbatar da wannan zargi da ake ba, zargi ake masa. So wannan shine irin fiskan, wato irin abin da ya fuskanci abin da ake zargin sa da shi. Irin ka duba shi kuma bangaren wato wancan na Mandikano, shi kuma ana maganan mutum ne wanda yake so ya yake koko ake zargin ya aikata laifin abin da ake kira wato treason. Shine kaman mutum ya ma kasa tawaye, kaman ya janye wani bangare na kasa, yana cewa wato nan kasan shi ne misali, ko kuma yana bukatan ita kansa kasan ma ta ruguje gaba daya. To kaga shi yanayin fiskar laifin da ake zargin sa shi kenan. Shi kuma bangaren Malam Ibrahim Zakzaki, kamar yadda kowa ya sani, ana tsare da shi ne saboda wasu dalilai wanda su gwamnati suka bayyana. An bambanta ba, ɗaya daga cikin dalilai din shine kasancewar ana zargin sa da cewa yayi kisan wani soja, sa'annan kuma lokacin da aka yi gwagwarmaya kenan a Nigeria, sa'annan kuma suna zargin cewa yana taro wanda ke unlawful gathering kenan, ma'ana haramtacciyar taro wanda ba a bi hanyar da ya dace ba gurin samun wato license ko samun izini daga bangaren gwamnati kafin a yi wannan taro. Kamar yadda muka sani, akwai dokoki da yawa a nan Najeriya wanda ake amfani da su gurin yin taro, duk da cewa in ka duba sashin dokan Najeriya, sashi na 35 ya bawa koko bambanta ba, sashi na 40 ya bawa kowane ɗan ƙasa dama ya fita ya nuna ƙorafinsa da yake da shi, kuma an ba shi dama ya je taro ta aƙida ce ko ta addini ko ta siyasa ko ta wata manufa daban. An ba kowane ɗan ƙasa dama ƙarƙashin wannan doka ɗin ta sashi na 40 na dokan Najeriya. Sannan kuma in ka duba bangare na 69 na dokan da ake kira wato criminal code, ita ma ta yi bayani abubuwan da aka haramta wanda wannan taron zai iya kai ga a iya kama mutum. To idan ka duba wannan shine bangaren da ake zargin shi Malam Ibrahim, duk da cewa zargi ne har yanzu ba a kai shi gaban kotu ba, liya iya tabbatar da cewa hakan ya faru ko bai faru ba.
Marisa Yusuf Salo, in baka manta ba, ko wani faifai na da sojoji suka fitar inda suke roƙon su almajiran Malam Ibrahim Zazzaki su bada dama a wuce shi babban Hausan rundun sojan ƙasar Najeriya Lieutenant General Tukur Yusuf Buratai zai wuce da tawagarsa. A dokokin Najeriya menene ya kamata misali a yi wa wanda ya tare gaban wato shi babban Hausan sojoji ya zo zai wuce ta waje ya jami'ansa suna roƙo a ba su dama su wuce, wani mataki ne dokokin Najeriya suka bayar akan irin wannan yanayin?
To hakikanin gaskiya Najeriya ƙasa ce wacce take tafiya akan tsarin doka da oda, kuma ba a yadda wani mutum, wani mahaluki ko mutsayinsa ko girmansa ya dauki doka a hannunsa ba. Shi yasa ake bukatar duk lokacin da mutum yake tunanin cewa an muzanta masa ko an shiga haƙƙinsa, ana bukata ya kai ƙara gaban ƙuri'a ko ko ya kai ƙara gurin hukumomi saboda a bi masa haƙƙinsa. Bai dace mutum ya dauki wato doka da hannunsa. So irin wannan abu da ya faru, misali wani ya tsare hanya ya hana wani wucewa, to lalle wannan indai haka in ne ya tabbata, to lalle an saba wa dokan ƙasa a irin da tsarin da muke tafiya a yau a Najeriya ce. Ba a yadda ba wani ya zo ya tsare wata hanya ta gwamnati ya hana mutane wucewa, misali ba ma ana maganan sojoji ba, ana maganan ɗan ƙasa a ka'idan dokar ƙasa. Ba a yadda wani mutum ko waye shi ya saka wani misali wani ko tarko ko wani abu mai kama da haka ya hana jama'a wucewa ko ya gallaza mutane ba, wannan ba a yadda da shi ba. Sa'annan kuma su ma sojoji su akwai abin da kira wato rule of engagement na bangaren sojoji kenan, su ma suna da irin nasu tsari da dokoki wanda suke bi gurin wato fuskantar duk wani irin barazana da aka kawo ƙasa ko kuma aka kawo 'yan ƙasa. So dole ne su ma sojoji kasance sun bi wannan tsarin. Kuma in ka duba abin da ya faru a can Zaria, hakikanin gaskiya jama'a da yawa sun aibata wannan abubuwa da ya faru, kasancewar ba a bi tsari ba. Su waɗanda suke zo suka tsare hanya ba su bi tsari da ya kamata ba, kasancewar hanya ta gwamnati ce, babu wanda ya isa ya hana wani wucewa. Sa'annan su ma kuma sojojin hakikanin gaskiya ba su bi, an yi zargin cewa ba su bi wato hanyar da ya kamata ba gurin fuskantar waɗannan mutane.
Bari mu dawo kafin mu dawo ka faɗa mana shin ana mutunta dokokin Najeriya ne ko kuwa a'a, misali in kotu ta bada umarni bai umarnin yana yin amfani ba, haka kuma sai mu tattauna kan maganar matsayin sojojin Najeriya kan su waɗannan ƙungiyar ta yan Shi'a. Duk mun kawo misalan nan ne saboda muna tare da shi Muhammad Ibrahim Gamawa. In muka samu yan siyasa ko waɗanda suke kare sauran waɗanda suke tsare, misali irin shi saboda suke ma shigo da su cikin wannan zaure. Muhammad Ibrahim Gamawa, mutanen ku kwanan nan sun shiga wata sabuwar mazanga-zanga inda har suke da ma barazana cewa idan wani abu ya samu shi Malam Ibrahim Zazzaki za su halaka shi shugaba Buhari, har ma wani yana cewa lalle za a ɗau matakin za su iya ɗaukar mataki a kan ran shi shugaban. Shin wannan da sanin ita kungiyar ne ake tafiyar taku da ake wannan, ko kuma wasu ne kawai suka fusata suke faɗa irin waɗannan maganganu?
Ina kyauta da za'an a wajen mu Zahara aka faɗi wannan, ina jin kuma mutumin ya fusata ne ya faɗi wannan magana, amma ba don haka ba, inda wannan shine aniyan mutum farko ai da mun yi haka ɗin, amma kuma ba wannan ba shi bane haɗafin mu ba. Mu dalilin da ya sa ma muka je kotu domin mu nuna wa mutanen Najeriya cewa mu masu hankali ne. Yanzu ya rage ga ita gwamnati ita ma ta maida mana abin da muka yi. Mun yi aiki da hankali mun je kotunta da ta kafa, kuma a kotun da ta kafa aka ba mu gaskiya. Saboda haka yanzu ita gwamnati da take kokari ta fenta mu a matsayin marasa bin doka, marasa bin ka'ida, to ita ne yau ake tambaya ina bin doka, ina bin ka'ida, ina rantsuwar da aka yi cewa duk abin da doka ta tabbatar da shi za a yi shi. Ina
Muhammad Ibrahim Gamawa, kusan za a ce akwai wata muhawara ma da na ga tana yawo ta banda shi maganan Malam Ibrahim Zazzaki.
To masu sauraro, mun dan samu tangarda na na'ura, har yanzu dai kuna jin tattaunawa a zauren muhawarar yau da gobe, inda muke Nasiru yake tattaunawa tare da lauyoyi. Zara, me kika gani gashi a jiya shugaban 'yan sandan Najeriya wato Muhammad Ibrahim ya fito ya bayyana wannan
kungiyata a matsayin kungiyar 'yan ta'adda? Haka ne.
Kin ga mutane da dama a kasar suna ganin cewa gwamnati ya kamata dai ta sake duba wannan lamari, saboda yanda ake ganin kamar yanda fitinar da ta faru a 2009 ta faro ne daga irin wannan sanadi.
Irin wannan sanadi, haka ne.
To me kike gani ya kamata gwamnati ta yi?
To yana da kyau gwamnati ta zauna a yi tattaunawar sulhu da wannan kungiya a samu menene mafita.
To shike, to Zara, muna godiya. To masu sauraro, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma bari mu koma ga Hiran Nasiru da lauyoyi.
Muhammad Ibrahim Gamawa, za ka rasa jin ana cewa mutanen kuma dama ba ruwansu da Najeriya ba, kuma a shekaru da daman gaske kafin ma wannan magana ta IMN ta fito, na san mutanen da suka shiga wannan tafiyar suna kirar gwamnatin Najeriya da hangutu, wato gumaka ne ma kawai suke mulki, saboda haka ba sa mutunta tsarin gwamnatin Najeriya. Wasu dauke gwamnatin Najeriya gwamnati ba sai ita tafiyar shi Malam Ibrahim Zazzaki.
To in dai batun dagutu ne, sai dai a hana shigo da Alkur'ani Najeriya, tunda Qur'ani ya ce duk wanda bai hukunci da dokokin Allah ba dagutu ne. In kuma an ce akan wannan ne, to lalle har masallacin da shugaban kasa yake sallah suna tafsiri, kuma na tabbata in suka ambaci dagutu, dagutun za su ambace shi. Abinda muke kokari mu ce shine har ma akwai abubuwan da kai da baka faɗa ba da yawa, wai cewa ma suke duk wakilan malam da ke jihohi gwamnoni ne. Mu ba mu kiran kowa gwamna, muna kiran wakilin malam, kamar yadda Khan president na Kano yake da chairman na Kano a Kano da Bauchi da Katsina da sauransu. Muna kiran wakilin jagoran tafiyar a kowane jiha, ana kiransa wakilin almajiran malam a garin. Wa'annan duk karerake ba abin. To idan kuma ba mu yadda da wannan ba, me yasa muka tafi kotu? muna zuwa kotu. In kuma kace shi wannan batun dagutu ko rashin sa fassara ce mai zurfin gaske.
Muhammad Ibrahim, da gaske zaka ce kungiyar ƴan uwa musulmi wato IMN Islamic Movement in Nigeria ta yadda da gwamnatin Najeriya cewa ita ce gwamnati ta yadda da tsarin mulkin Najeriya cewa zai iya hukunta ta.
To shikenan waɗannan masu faɗan maganganun na fa kaman kwakwalwa ne ba su da shi. Lokacin da aka yi shari'an bazan fariya a zamanin Obasanjo, duk malaman ƙasar nan ba wanda ya daje talabijin ya faɗi wannan, ya faɗi wata magana. Sheikh Al-Zakzaki din ne suka gayyata lokacin gidan talabijin na Najeriya babba bai dawo Abuja ba, suka biya masa kuɗin jirgi ya je Lagos. A cike ke cewa ba za ka kafa gwamnati cikin gwamnati ba. You can establish a government within a government, abin da ya faɗa kenan. Suka yi ta tafa masa suka ce gayi kaza. Yau kuma da wannan magana ake zargin mala. Wannan magana ce ta banza ko gidan giya, wannan magana bai dace ba.
A Barisa Yusuf Musallau mutum biyu duba mana abun nan a shari'ance. Shin duka waɗannan abubuwa da na ba da bilin mutane ko sake su ko ɗaukar matakai da kotunan Najeriya suke yi, shin a nazarinka na shari'a ana mutunta kotu tana iya faɗan abu a Najeriya ya yi aiki ko da gwamnati ba ta so?
To kai tsaye in ka duba shari'o'in da ake Najeriya ba za mu iya cewa ba a bin wato hukuncin kotu ba kai tsaye. Lalle ana bin hukuncin kotu kuma ana girmama kotu a nan ƙasan, a iya fahimtar mu ta ɓangaren abubuwan da muke na ɓangaren shari'a. Sai dai kawai za ka iya cewa akwai ɗaiɗaikun wato cases da muke da su a nan ƙasan wanda ake yi kuma akan samu matsala gurin biyayya ga wannan wato shari'a da ake yi ko wannan umarni da kotu take bayarwa. Babban abin da ke jawo haka shine idan ka duba wato tsarin Najeriya muna tafiya ana akwai abin da ke kira separation of power, wato kowane bangare guda uku da muke da shi a nan kasan, bangaren zartarwa da kuma bangaren wato masu yin dokoki da kuma bangaren shari'a, kowa yana da cin gashin kansa a yadda dokan Najeriya ta shimfiɗa. To sai dai abin mamaki shine ita dokan kanta in ka duba sashi na biyar ta ba wa ɓangaren zartarwa wani irin ƙarfi wanda har ana iya siffanta shi da cewa duk duniya ba shugaban da yake ne Najeriya ƙarfi, misali ƙarfi da doka ta bashi na yin abubuwa, wanda a wasu lokutan za ka ga cewa ma kusan zai iya wasu abubuwa wanda ta wuce hankali, kamar yadda misali shugaban ƙasa ko gwamna misali shine yake da cewa ta ƙarshe akan mutumin da aka yanke masa hukuncin kisa misali. Shi zai iya cewa a kashe shi, shi zai iya cewa kada a kashe shi misali. Sa'annan kuma idan ka duba ita kanta dokar Najeriya in ta ba su wani irin cover ko wani irin wato abun nan kaman labule za a ce
kariya
ta musamman, kariyar da babu yadda za a yi a taba su da zarar suna kan wannan kujerar mulki. Shi sa za ka so da yawa sukan yi wasu abubuwa wanda ake tunanin cewa kaman sun sabawa dokan kasa ko kuma sun ƙi su bi umarnin kotu ba dan komai ba, saboda ana tunanin cewa su suna tunanin cewa ai ba wanda isa ya kai su misali gaban kuliya. So wannan gaskiya sune kadan daga cikin matsalolin, amma dai a zahirin gaskiya ba za mu iya cewa ba abin dokoki ko kuma misali ba a bin umarnin kotu ba kai tsaye. Akwai akan samu wato irin waɗannan jifa-jifa hakan nan a gurin wanda suke rike da mukamai bangaren zartarwa musamman ake samun wannan matsaloli.
Kuma a ƙarshe Barisa Yusuf Sallau, ana zargin ma sashen shari'a da cewa akwai cin hanci da rashawa da yake iya shiga, kuma sannan wasu shari'un kuma ana zabar ma wani alkali za a kaiwa kowace kotu za a kaiwa, saboda in an duba su ne ake jin za su yi abin da ake so.
Duk wannan abu ne wanda dokan ta bayar, ta ba wa shi babban alkalin alkalai dama. Sa'annan kuma kamar yanzu alkalin da ke jiha, babban alkalin da ke jiha shi ma an ba shi wannan damar in ya duki case ya ba wa alkalin da ya ga dama ko kuma ya duki case ke ta kotun da ya ga dama, in dai har wato wannan abun da aka yi in lifin da aka aikata ko kuma abun da ya faru ne a wannan yankin da alkalin yake, to an ba shi wannan hurumin zai iya ba kowane alkali ya ga dama ya rike wannan. Wannan kuma abu ne mai kyau in ka duba tsarin da ake tafiya da shi a yanzu. In kuma da a ce misali su alkalinmu suna amfani da wannan damar da aka basu, da ita dokan ƙasa ta basu ta cewa misali kana da dama matsayinka na shugaban alkali ka ɗauki case ka ba wannan alkali, to kaga za mu iya cewa misali yanzu matsalar Najeriya kamar yadda kowa ya yadda cin hanci da rashawa misali ɗaya daga cikin matsalar Najeriya ce, to sai a ce misali wannan ɓangaren tunda shi ne yake jawo kisan da ake a ƙasa da ainihin zub da jini da ake, duk da ka samu yana da alaƙa da wannan cin hanci da rashawa. To sai ka samu me zai hana a ce alkalin alkalai ya ware wasu alkalai na musamman, ya ce waɗannan alkalan abinda nake bukata da ku shine bangaren abinda ya fuskanci cin hanci da rashawa kadai nake so ku karba kuma ku aiwatar da shi a cikin lokaci wanda ya kayyadadden lokaci, misali kamar wata shida ko shekara daya. To kaga duka wannan abubuwa ne masu kyau wanda ba a amfani da su. To hakikanin gaskiya kamar yadda muka bayani akwai matsaloli da yawa a tattare da wato yadda ake tafiye da shari'a nan Najeriya, amma dai ana kokari a yanzu aka cewa lallai waɗannan matsalolin da kuma karo da ake da dokoki da kuma kotuna karo da suke yi an yi kokari an ga cewa an gyara wannan bangaren.
Ya nuna kowane dan Najeriya ya dauki cewa kotu zai iya kaiwa kukansa kuma ta saurare shi kuma ta yi masa hukunci na adalci ko da ya dace da misali ko zai ji dadi ko ba zai ji dadi ba.
To wannan dai ita ce shine tsarin da ake tafiya a yanzu a Najeriya. Mutum duk abin da aka ma mutum aka bata masa rai ko aka shiga haƙƙinsa ko aka taka mai haƙƙinsa to ka'ida ita ce ya dauki wannan korafi na shi kai gaban kotu. Wannan shine wato abinda mutum zai iya yi, ba a yadda mutum ya dauki doka da hannunsa ba. Don haka a matsayin mu na Najeriya bamu da wata mafita da ya wuce duk wanda aka yake gani an shiga haƙƙinsa ko an shiga haƙƙin wani nashi ya tafi kotu. Kamar yadda muke ta bayanin waɗannan bayan Allah da aka tsatsare, misali ba wata mafita a yanzu da ya wuce su waɗannan mutane su je kotu su nemi haƙƙinsu. Misali sa'annan kuma idan har kotu ta bayyana wani al'amari ta bada wani umarni dangane ga waɗannan mutane, to lallai ya wajaba akan gwamnati ta duba wannan al'amari ta yi biyayya da umarnin kotu. Sai dai kamar yadda na gaya maka su bangaren gwamnati suna da uzurin da suke bayarwa, suna ganin cewa kamar yadda doka ta ba su dama duk yadda ake tunanin cewa wato fitan mutum ya yawo a gari ko kuma ya zauna a cikin al'umma zai iya kawo tashin hankali ko wata matsala mai kama da wannan, to lallai doka ta ba su dama a wannan mutum a ajiye shi a wani guri na musamman a kula da shi.
Na tabbatar duk abu ne dai kotun koli, dama a Najeriya ita ce kotun da ake kira kotun Allah ya isa. Yawwa a je har nan. To tabbas ni ban taɓa ganin hukuncin da aka yanke a sani na kotun Allah ya isa da bai zauna ba.
To na farko sun ce sun ɗauka ƙara amma kuma har yanzu ba a kira mu ba, sannan kuma batun komawa kotu mun koma mun yi wannan. Mu abinda kawai muke jin takaici shine mu ƴan shiya a Najeriya ana nunawa kaman dokokinmu daban ne, amma tabbas Gabriel Kola Wale ya bada lokaci wa'adi in ba a zartar da wannan hukuncin mu koma kuma mun koma. Daga baya suka ce sun yi apel, ko kuma yau apel ɗin nan inda za ku binciki kotun ɗaukar ƙara an yi shekara guda da yi amma sau ɗaya aka ji har yau kuma ba a sake koma ba. So mu ba mu san meye dalili ba, mu dai muna gani kaman dai gaskiya dokoki a ƙasar nan kashi biyu ne ko kashi uku.
Wato maimakon abinda nake nufi Muhammad Ibrahim mutane ma suke faɗa musamman ma waɗanda su ba ƴan shi'a ba ne, suna cewa kuna ta sadaukar da rayukan salwanta, barin rayuka suna salwanta. Ba maimakon ku biyo sai kun ga har ƙarshen shari'ar ko kuma ku rika zuwa hukumar kare haƙoƙin ƴan adam kuna bayani kuna miƙa takardu, amma sai ku fito ku majalisa kwanaki ma har sai da wasu mutanen ku suka balla ma kauran majalisa dole dole sai an fito an yi abin da kuke so.
To ai yau ma mun je hukumar kare ƴancin ɗan adam, ai ina jin da daga yin wannan abin mun je wajen ya fi sau 40 mu kai musu takarda yau ne gobe ne, kuma shi kansa sakataren zai tabbatar maka.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu ta yau Zainab tare da abokin aikina da ya taya ni gabatar da shirin Muhammad Hafiz Baballe. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.